sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Hanifa Kabir Isa ce tare da Muhammad Hafiz Babali da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 25 ga watan Yuni 2021. Bayan labaran duniya, za mu ji yadda wasu kungiyoyi suka maka majalisar tarayyar Najeriya a kotun tarayya da ke Abuja. Za mu kuma mu ji halin da 'yan gudun hijira suke ciki a jihar Borno Najeriya. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma Garba Awad yana tafe da rahoto na musamman. Wannan karan kan kungiyar 'yan awari da aka dade ana fama da su a kasar Kamaru. Muna kuma dauke da rahoton wasanni tare da Garba Awad. Amma yanzu ga Muhammad Hafiz Baballe da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum 18 sannan ta jikkata 16. Ande kashe gobara kuma 'yan sanda sun tsare shugaban makarantar. Hukumomin lardin Henan da na birnin Shanghai sun je wurin da lamarin ya faru don fara bincike. Sai dai har yanzu hukumomi ba su fitar da cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su ba. Mutum hudu sun samu munanan raunuka yayin da 12 suka ji rauni kaɗan, a cewar wata gajeriyar sanarwa daga hukumomi a garin Shanghai waɗanda ke kula da gundumar Shenzhen da ke Henan inda gobarar ta auku. A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da COVID-19 mutum 65 zuwa yanzu da ake danganta shi da direban motar limousine da ya harbu makonni 2 da suka gabata lokacin da ya jigilar wasu ma'aikatan wani jirgin ƙasar waje daga filin jirgin saman Sydney zuwa otal inda za su killace kansu. Amma tun daga lokacin hukumomi sun gano wuraren da za a iya kamuwa da cutar, wanda dubban mutane suka ziyarta a sassan tsakiyar Sidini ciki har da babbar gundumar kasuwancin garin, hukumomi sun firgita da yanayin mutane da suke yada kwayar cutar nan take yayin da suke hada-hada a shaguna, sannan kuma cikin sauri suna harbar iyalansu na kusa da suka haɗu da su. Premier Gladys Berejiklian na jihar South Wales, wanda ya hada da Sidini, ya bayyana shi a matsayin lokaci mai ban tsoro lokacin da annobar ta barke sama da shekara guda da ta gabata. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Nahiyar Afirka na fuskantar saurin yaduwar cutar COVID-19 zagaye na uku tare da wuraren da suke kamuwa cikin hanzari, kuma ana sa ran nan ba da dadewa ba za ta sha gaban zagaye na biyu da nahiyar ta gani a farkon 2021, a cewar ofishin yanki na hukumar lafiya ta duniya a Afirka. Hukumar WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa annobar ta sake bulla a ƙasashen Afirka 12. A halin yanzu an gano nau'in cutar coronavirus mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India a cikin ƙasashen Afirka 14. Daraktan yankin Afirka a hukumar WHO, Dr. Matshidiso Moeti, ta ce yaduwar zagaye na uku ta shigo da sauri, tana yaduwa da sauri tare da ƙarin adadin waɗanda suka kamu. Nan ana samun ƙarin rahoton rashin lafiya mai tsanani. Sabbin ƙaruwar yana barazana zama mafi muni da Afirka har yanzu ba ta taɓa gani ba. Zagaye na ukun yana zuwa ne yayin da Afirka take fama da ƙarancin allurar rigakafin COVID-19. Hukumar WHO ta ce sama da kashi ɗaya da ɗan kaɗan ne cikin 100 da 'yan Afirka suka samu cikakken rigakafin. Yayin da aka yi wa kimanin mutane allurar rigakafin biliyan 2.7 a duniya, hukumar WHO ta ce kasa da kashi 1.5 ne na waɗannan allurai aka yi a nahiyar Afirka. Jami'a gidan yari sun ce kimanin fursunoni 150 da aka yanke wa hukuncin kisa a ƙasar Sri Lanka sun tsunduma yajin cin abinci don neman a sauya hukuncin da aka yanke musu zuwa ɗaurin rai da rai. Zanga-zangar tasu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya yi wa wani tsohon ɗan majalisa ahuwa, wanda aka yi Allah wadai da shi game da kisan da ya shafi zaɓe. sakin dan majalisar ya zo da mamaki wanda ya jawo suka mai yawa shi har da ofishin kayar haƙƙin bil'adama na majalisar ɗinkin duniya da ta kadan Amurka a Sri Lanka sun ce hakan na raunana tsarin doka a Sri Lanka. Jami'an gidan yari na tattauna batun zanga-zanga tare da ma'aikatan shari'a da kuma wasu jami'an gwamnati.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni inda za mu ji yadda gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya wato CNG ta maka majalisar tarayyar kasar kara a gaban babban kotun tarayya dake Abuja kan a gaggauta dakatar da bita da take na sake fasalta kundin tsarin mulkin kasar don baiwa yan kabilar Igbo dake fafutukar ballewa daga Najeriya damar kafa kasar su ta Biafra. Daga Abuja ga rahoton da wakiliyar mu Shamsiya Hamza Ibrahim ta hada mana.
Gamayyar kungiyoyin da na bukatar kotun ta bada umarnin gaggauta dakatar da bitan da ake yi na sake fasalta kundin tsarin mulkin kasar kamar yadda shugaban amintattu na kungiyar Nastura Ashir Sharif ya min karin bayani.
Ba amfani a sake barin abin da za a salwantar da rayukan mutane babu gaira babu dalili. Ai tun da yake gaman je kotu gaba ɗayan mu muka taru muka shawara yadda muka je majalisa haka muka yadda muka shigar da kara kotu inda aka zabe mu mun hudu a madadin kungiya gaba ɗaya aka ce mu tsaya matsayin mu na yan kasa mu shigar da wannan kara mu nemi kotu ta dakatar da wancan abu da majalisa take a shirin yanda za a yi a cire waɗannan mutane a ba su kasar su su bar mu mu zauna a kasar mu kowa ya zauna lafiya ba hantara ba cin zarafi ba kone-kone ba rigima ba tashin hankali saboda haka za mu saurari kotu za ta ba mu ranar saurari za ta kira ita majalisar dokoki da majalisar wakilai ta Najeriya za ta kira shi kuma ministan shari'a babban Attorney General Najeriya mu zo mu haɗa mu da su da lauyoyin mu a fafata mu faɗi dalilan mu yasa da muka ce a cire waɗannan mutane su kuma su faɗi dalilin su da yasa suke cewa za su gyara kundin tsarin mulkin ƙasa.
Kazalika kakakin kungiyar Abdulaziz Suleiman ya bayyana buƙatar a saurari ƙorafin su.
Doka na ƙasa shi ne muke so kotu ta fassara mana shin a iya barin a ce an yi gyaran wani tsarin mulki a ƙasar da ba a tabbatar wa su waye ma ƴan ƙasan ba wanne ne yafi muhimmanci? Abu abin da muke cewa shi ne ba mun ce dole sai wani ya tashi ba ai ba muka ce wani ya tashi ba su suka yi shekara 60 suna maganar sai sun tashi to hana ƙasa su kuri su ɗan arewa ba shi da su kuri a can saboda maganar Biafra shi da muka ce to mu ba za mu saki yadda a yi rufa-rufa irin yadda aka yi da ba saboda haka ba za a ce a zo a rinka kashe mana mutane a can ana ƙona musu dukiyoyin in an magana sai su yi wasa suke yi sai muka ce to mu wannan ya wuce wasa a zo a tabbatar in wasa kuke yi kotu ta tabbatar ku sa hannu da manyan ku da yaran ku cewa dole ya saki maganar Biafra yayi laifi.
Kan wannan batu muka ji ta bakin masani kan shari'a da dokokin ƙasa barista mai nasara Umar Kogo.
Tsarin mulkin Najeriya nan bai hana su su nemi duk abin da suke so ba amma su gina shi ta bangon tsarin mulki sashe na 8 da sashe na 9 na tsarin mulkin Najeriya ya fito filla-filla yayi bayanin matakan da za a bi idan ana so kasar nan ko a raba ta ko kuma wani bangare ya fita ko kuma a yi wani abu idan ana son wannan abun a zo a bi take na 8 da sashe na 9 dole sai an samu haɗin kan biyu bisa uku na yawan majalisun dokoki wato zauren majalisun dokoki na tarayya wato majalisar dattawa da majalisar wakilai sannan su ma din bai isa ba sai an samu biyu bisa uku na majalisun dokoki na jihohi 36 na Najeriya ma'ana sai an samu kashi mafi karanci 24 na jihohi sun amince da cewa ayi wannan gyara na tsarin mulki wanda shine zai kawo wannan abin ai ko a tsarin majalisar ɗinkin duniya ba a ba ƙasa ƴanci idan har ba ta da kan iyaka
tun daga ranar 11 ga wannan wata ta Yuni ne gamayyar kungiyar ta buƙaci majalisar ƙasar da su dakatar da aikin da take na sake duba kundin tsarin mulkin ƙasar don baiwa gwamnati damar shirya zaben raba gardama kan tabbatar da jamhuriyar Biafra daga Najeriya a matsayin matakin ƙarshe na raba 'yan kabilar Igbo da sauran 'yan Najeriya. Abin jira a gani shine yanda za ta kaya daga yanzu zuwa ranar sauraron ƙara da kungiyar ta shigar a gaban kotu. Shamsiya Hamza Ibrahim, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To a gaida Shamsiya, yanzu bari mu leƙa jihar Borno inda a ranar 20 ga watan Yuni nan ne aka gudanar da ranar 'yan gudun hijira ta duniya ta bana a birnin Maiduguri inda rikicin Boko Haram ya haifar da mummunan matsalar 'yan gudun hijira. Hukumomi sun fara rufe sansanonin 'yan gudun hijirar domin mayar da mutane wurare da rayuwarsu za ta fi kyau. Da Husaina Muhammad dauke da rahoto.
A kokarin da gwamnatin jihar Borno ke yi na ganin cewa an maida 'yan gudun hijira garuruwansu, karkashin jagorancin gwamnatin jihar Barnan Najeriya Professor Babakana Umar Azulum an kafa wani committee na samarwa ƴan gudun hijira matsuguni da kuma mai da su garin ruwan su an dai kuma da waɗannan ƴan gudun hijira ne wani gari da ake kira Auno a wani rukunin gidaje da gwamnatin ta gina
zuwan mu nan din sakara bakwai dalilin zuwan mu din ƴan Boko Haram ne suka kore mu muka zo muka shiga karkashin gwamnati muka zauna sannan lokaci yayi aka tashe mu a nan din amma duk da haka mun gode wa gwamnati tunda gashi dai inda za a kai mu din akwai wajen noma duk wanda yana da noma zai yi noma
muna da shekara 8 a gidan nan kuma aka ce mana gwamnati zai ce mana zai kai mu Auno mu je mu zauna a can masu aiki za su zo su aiki shine yanzu mun amince za mu je mu sanya abu ki kuma ya mana tallafin su ma mun samu kudi dai masu mata sun samu 150 mun kuma mun samu 100 muna wa Allah godiya kuma Allah ya rufa mana asiri Allah ya ba mu zaman lafiya kamar yanda muka zauna a can a nan gurin muna addu'a kuma Allah ya sa mu zauna a can da jama'a mu gaba daya
sai dai kuma wasu ƴan gudun hijiran sun yi korafi kan rashin samun katin da zai ba su damar samun muhallin da aka tanada musu
na wa samu katin nan ba mu mun je anguwa an aiko ya ta ta aiko mun je kafin mu zo an zo an raba mu ba ma gida dare daya an zo an raba Allah ya sa rabon mu ba na gobe Allah ya sa rabon mu
iyali na ba su da lafiya na tattara na je wurin su a asibiti an zo an raba ticket ni ban samu ba ita ma bata samu ba na biyu kuma ko wanda an ba su kudi mu ba mu samu ba
kan haka ne shugabar hukumar bada agajin gaggawa ta jiha wato Sima Hajiya Yabawa Kwalo tace suna sane da korafin waɗannan mutane kuma za su dau mataki
ai ba mu bar su haka ba mun tsaya mun saurare su mun rubuta suna wannan katin mai girma gwamna shi da kansu ya zo ya bayar da daddare wayansu suka ce sun tafi aure wayansu sun kai mara lafiya asibiti mun yi establishing an da daga gaske ne suna da gasken su gwamna gwamnan talaka ne ba zai bar su haka ba
mutane su san cewa ba dole ba ne mun kawo su da rayin su ne don saboda zama a cikin IDP camp ya ishe su ba hanya noma shi yasa mun fara mayar mutane garin su amma fa a san cewa ba ma mayar da mutane gunda ba lafiya Auno Maiduguri ne wato duk wanda ba zai yi tafi garin shi ba in yana so za mu ajiye shi a wani waje wanda yana kusa da Maiduguri ko kuma wani wajen da akwai lafiya don saboda mutane su samu hanyar noman su
an da rufe sansanin ƴan gudun hijira guda biyu ana kuma sa ran ci gaba da rufe sansanin ƴan hijira da ke Maidugurin Husaina Muhammad daga Maiduguri a Najeriya
to an gaida Husaina yanzu kuma ga rahoto na musamman tare da Garba Awwal
har yanzu dai a bangaren yan awalin kasar jin huyar Kamaru su ne bata kare ba akan matsalar tsaro tsakanin masu yada kayan baya na wannan bangaren da kuma gwamnatin kasar jin huyar Kamaru ko da yan kwanakin nan ma dai sai da masu yada kayan bayar wanda ake kiran su Amba Boy suka yi arsabu tsakanin su da jama'an tsaron kasar jin huyar Kamaru har ma suka hallaka jandarmomi guda hudu kana suka yi awun gaba da manyan ma'aikatan gwamnatin kasar jin huyar Kamaru su da na tambayi Alhaji Mutare Bamin da ne daga cikin masu fada a jiki a bangaren na ƴan awarin kasar ta jamhuriyar Kamaru ko ya suke ganin wannan al'amari wanda yake cinyewa yau shekaru hudu kenan
lallai mu a wajen mu wannan sabon salon ya fara ne tun 2017 karshen 2017 zuwa 2018 wanda muka saba ganin ana kama jandarmomi wato jami'an tsaro ana kashe su har a fille musu kai da wayansu bangare ma na jukkunan su sa'an nan abin ya zo ya canje ba jami'an tsaro kawai ake kama ta fille wa kai ba ya zamanto kuma duk wani wanda suke daukan cewa ai shi wato abin da suke kira blacklist wato kamar munafiki wato wanda bai ba su goyon baya ko yana ba wa jami'an tsaro ko gwamnati goyon baya wato bai ba su haɗin kai to wannan suna kiran shi wai munafiki ne a cikin wannan abin suna kiran shi blacklist to idan suka saka maka wannan suna idan har sun kama ka to haka suke maka hukuncin su shine za su fille maka kai a dauka zuwa jefa a dukkan wani mararraba na hanya haka da suka fara sa'annan abin ya kai ga yanzu suna kama mutane ƴan aikin gwamnati ko kuma masu kasuwa ƴan kasuwa suna kama su su je su aje suna tambayan kuɗi in sun kama mutum za su tambayi kuɗi a biya sannan a samu a sako mutumin to har kuma jami'an tsaro ma suna kama su suna kashe su to yanzu wannan abin da muke gani kaman sabo ne domin shi wanda ake kiran shi General No Pity nan yadda ya fito shi ya kama yakin su sojojin gaba da gaba wato yana zuwa har gidan wajen aikin su wajen ma'aikatan su na jami'an tsaro ya kai hari a lokacin da ba su zata ya samu kashe wurin su dauki bindigogin su da rigunan su mara suke saka wato shikaki uniform da suke saka ya tafi da su general Nupit ya aikata haka nan waje jamba fusam nan kwanaki tana ta magana yace shi ya aikata hakan nan kuma lokacin da yazo ta gefen fansu ya gangaro mata bamali yazo ma har bambili yazo ya ci gaba to wannan shine ka kamar ake ganin shi kamar sabon salo don shi yana fita na bazata wasu jami'an tsaro kuma yana samun nasara ya kashe wasu daga cikin su ya dauke makaman aikin su banda wannan mara suke na fito musu bazata suna iya kuma kekare bomba wato ana kiran shi main improvised explosive device wato bomba na so ne zai iya daga mota na jami'an tsaro ya kona da sauransu kuma suna saka hakan nan kaman tarko ne a hanya kwanan ga jiya sun yi amfani da irin haka a wani kauye da ake kiran shi Barikumba da suka kai hali a wannan kauye lokacin da jami'an tsaro za su kawo taimako za su ka agaji ga sojojin da suke nan a cikin wannan kauye sai suka tacce wa yaran sun daddasa bomba ya kona musu ma wani mota ba samu dai wanda ya rasu daga cikin motan ba amma a wanda suka harin da suka kai a cikin kasan Barikumba sun kashe wasu jami'an tsaro so saboda haka wannan abu ne wanda mu muna ganin shi kuma muna cikin fargaba ɗan aikin gwamnati ba tsira suka yi ba su aka fi makama yanzu ga waɗannan guda shida wanda aka zo aka kame su manyan aikin gwamnati ne suna nan a hannun ƴan aware ba abin da ma gwamnati ta ce har yanzu kuma suna nan an ɗaya daga ciki an kashe shi ma an zo an jefa shi hanya saboda haka duk wani ma'aikacin gwamnati a tsorace yake domin yana ga cewa zai je aikin saboda kasa amma idan waɗannan yara can aware suka samu suka kame shi sai da su kiran shi domin ba wanda zai taimaka mishi gwamnati ba ta taimaka masa ba ba ta basa kuma gandarmi da zai iya tsare shi ba don ba za ta iya ta ba wa kowane ma'aikacin gwamnati gandarmi ɗaya ko kuma soja ɗaya yana gadin sa ba
Alhaji Garba Abubakar ɗaya daga cikin masu bawa hukumar tsaro shawara akan al'amuran da suke adaban kasar ta jamhuriyar Kamaru
kafin shi fitina ba a karewa ba a kare shi hakan nan gwamnati ta yi kokari ta rage karfin waɗannan 'yan son a raba ƙasa shi dai har yanzu a cikin su da ko waɗanda suke a zama suke wato yakin boye a boye suke fitowa ba din da aka watsa shi su fito da nan su zo su yi irin waɗannan zuwa cuci al'umma sun kashe waɗannan jandarma amma duk da haka sojoji suna ci gaba da aikin su na nema su kamo waɗanda suka yi wannan al'amari kuma nan da lokaci kadan za ku samu labari a gidan talabijin da dushewar 'yan jaridun ƙasar Kamaru. Kamaru ba ta sake hannu ba tana ci gaba da nema yadda za a yi a kawo wannan sauki. Mutane su gane duk inda fitina ya tashi ba a kamawa da shi hakan nan. Yanzu hakan nan dai kamar da na gaya maka waɗanda suke wannan abin waɗansu 'yan mutane ne waɗanda su ba sa so a yi wannan abin amma yawanci in ka lura kamar yadda da ake yi ana wata guda ko wata biyu su gwamnati gaji an yi irin wannan hatsari to Allah dai ya taimaki ƙasar Kamaru kamar sojojin Kamaru da gwamnatin Kamaru da mai ƙasa sun tsaya tsaye sai sun ga sai Allah ya taimaka musu sun gama da wannan abu Allah ya taimako mutane kuma su gane su taimaka wa sojojin Kamaru da hukumar Kamaru na samu a yi samu saukin wannan fitina.
Na hira da wani matashi mai suna Muhammad Shamsu wanda shi kuma da launi ba ci yau ba kuma ya yi jodali da masu dauke da makaman a cikin wani bulaguro da yayi ga yadda ta tattauna mu ta kasance
daidai kafin ka isa wannan wajen mun haɗu da yaran nan waje shida zuwa bakwai kuma a duk inda muka haɗu da su waje ɗaya ne kawai muka gani cewa su ne ma masu bindigan kwarai wanda za a ce ko da a ce motar 'yan sanda sun zo za su yi wato ainihin
musayen
alsashi da su to amma ba haka ba ne waɗannan suna nan ba komai a hannunsu sun zo sun tsare hanya kuma suna zuwa duk inda ka zo za su nuna maka cewa to yanda yake aka kai ka mika abin da zaka mika na wato
sanarwa
suke kira support to zaka bayar ta ci dala 100 mai jaka ya bayar ka a wani lokaci ma za su ganka in sun ga idanuwan ka sun cika domin inda suka gane ma farko ni passport ma suka fara tambaya na wai na passport na domin sun ga cewa a kamar ni ba mazauni kasar bamin da bane ke nace musu a ni fa banda passport suka ce da gaske wai tauna ka kudin jaka biyar ne nayi musu dai zakin baki ne magana tukunna suka da yadda suka dauki jaka guda guna amma sauran wajejen duka dala 100 aka ba su aka shige
to waɗannan wajeje babu da man tsaro ne
abin da zai dada baka dariya shine menene yanzu ko ya baka mamaki zaka same su ka wuce ka samu yan sanda a wajen nasu wajen control bayan ka wuce yan sanda kuma zaka wuce ka tafi ka kuma samu yaron su ma suna nan a can gaba suna na dauka suna tsaye sun tsare hanya
to yanzu kana ganin kamar tara gubiyu ne ko kuma a'a
to a gaskiya kam yanayin da al'amuran suke tafiya kasa kan bata gubiyu ba to amma tawayin da ake ciki bai fa yawanci bai faruwa a cikin birni sai kauye mazaunin kauye shi yake wahala da wanda kuma suke tafiya ta wannan hanyar kauye su yake
ya kake ganin al'amuran karatu da kuma kasuwanci a wannan bangarorin
shi dai mu ce kasuwanci alhamdulillah suna fama tunda sun kafin kai kasuwanci a hanyar inda ma zaka ga ya ganne ka basu abin da zaka basu yanda ko motan ka ta zo na daukiya kasuwa ba za su dame ka ba haka suke kokarin kasuwanci amma maganar karatu ko kadan ba halama kai asali ma suna daukan takardan kasa suna duba su gani waye ma'aikacin gwamnati ko waye teacher mai karantarwa malamin makaranta in aka ga cewa kai malamin makaranta to anan ka shiga matsala
to yanzu ya kake ganin wani shawara da ka ba mutane waɗannan bangaren da cewa kai ma matashi
to a gaskiya wannan lamari kan shawaran da zan iya bayarwa guda ɗaya shine kawai addu'a shine kawai Allah ya kawo mana ƙarshen wannan matsala
ba mu awal garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
cikin Lagos kuma ga ba da shi ga ne na shi ga na bintin zabadin an kaba haka ke talaran duk sun kaba dubu babban kanti kin su du dan talakawa an kai mutukan talakawa sai du wadannan tolanan da ne yuri yin zama mai ni gujin tsiya ka ga shi ma ba zai kashi ba to idan talakawa shiga shin jirgin tsaka kariya zan talakawa an kai dama su ne ke shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba talakawa don muku gargaɗi gwamnatin wurin ba na ku ba ai yana da wuya ta kula da ku
daga rahoto na musamman kuma sai shirin wasanni
a takaice
kashin makon ne gulab din kullum ta kasar jamhuriyar kamaru ta samu nasarar duka wasan karshe tsakanin ta da takarta kasar angola amma angola ita ce ta samu nasara na daukar kofin da kasar jamhuriyar kamaru ta karba kuncin halawa na nahiyar afirka kasar kamaru har sau biyu kenan take zuwa karshen gasar amma ba ta samu nasarar daukan kofin haka zalika kasar ta angola ita kuma kano uku kenan take daukan kofin a jere masanin harkan wasanni na kasar jamhuriyar kamaru malam zakari ya nuna karin haske kan gasar kwallon hannu
eto Muhammad Awal Garba abinda zan iya cewa dai kamaru bata yi kasa a gwiwa ba domin babu dalili da zan ce kamaru ta yi kasa a gwiwa kawai domin kamaru ta iso wasan karshe da angola ta ba ta kashi da ci 25 da 15 mun san inda kamar ta fito kuma inda kamar ta wato buga wannan kullun kamar ka kaman ta fa ita wannan cutar ta COVID-19 nan ta kawo wato na kaso a bangaren wasannin kullun hannu da ma shauran wasanni kuma idan ka duba ainin wato shirye-shirye na shiga wannan gasar na cin kofin Najeriya a Afrika a bangaren mata na kullun hannu kamar wato ta iya kokarinta ne idan aka duba yanayin da kamar ta shiga wannan gasar sai ka tausaya musu amma kuma kamar ta nuna cewa ita ta daga cikin manyan kasashe waɗanda za a yi da su a cin kofin duniya da za a yi nan na shiga shekara mai zuwa idan ban yi kuskure ba idan ka duba kuma kamar fa ta baiwa kasashe manyan kasashe kashi ta dauke kasar Kenya ta dauke Najeriya har ma da Congo kasan daga cikin su da akwai ita wannan yarinyar ita wannan matashiya mai shekaru 23 wanda ake kira Karishma Kokatume wacce ainihin ta nuna kwazonta kuma ta daga cikin waɗanda suka lashe wato kyautar na wato zakara a wannan wasa musamman ma idan ka rubuta wasan da ta yi da Congo wacce ta ba wa ta bai wa Kamaru damar tsallakewa zuwa zagaye na zagaye zuwa dab wasa da na ƙarshe kuma a wasan ƙarshe ma tsakaninta da Ami Angola ta nuna bajintanta a gaban duniya musamman ma na wasannin kullun hannu to wannan shine abinda za ka dauka a matsayin Kamaru a gaskiya ta yi kokari
Muhammad Awanga ba mai Amurka daga kasar
da wannan kuma muka zo ga shirin namu na ƙarshe wato labarai amma a takaice
hukumomi a China sun ce wata gobara da ta tashi a wata makarantar koyon kere-kere a tsakiyar kasar da sanyin safiyar yau Juma'a ta kashe mutum 18 sannan ta jikkata 16 inda kashe gobara kuma 'yan sanda sun tsare shugaban makarantar Hukumomin lardin Henan da na birnin Shanghai sun je wurin da lamarin ya faru don fara bincike. Sai dai har yanzu hukumomi ba su fitar da cikakken bayani kan waɗanda lamarin ya ritsa da su ba. A yau Juma'a an umarci ma'aikata da mazauna birnin Sidini da su zauna a gida har tsawon mako guda, yayin da hukumomi suka kulle wasu yankunan tsakiyar babban birnin Australia don hana yaduwar cutar COVID-19 mai saurin yaduwa da aka fara ganowa a India. An ba da rahoton waɗanda suka kamu da COVID-19 mutum 65 zuwa yanzu da ake danganta shi da direban motar limousine da ya harbu makonni biyu da suka gabata lokacin da ya jigilar wasu ma'aikatan wani jirgin ƙasar waje daga filin jirgin saman Sydney zuwa otal inda za su killace kansu. Nahiyar Afirka na fuskantar saurin yaduwar cutar COVID-19 zagaye na uku. Tare da wuraren da suke kamuwa cikin hanzari kuma ana sa ran nan ba da daɗewa ba za ta sha gaban zagaye na biyu da nahiyar ta gani a farkon 2021 a cewar ofishin yanki na hukumar lafiya ta duniya a Afirka. Hukumar WHO ta faɗa a cikin wata sanarwa annobar ta sake bulla a ƙasashen Afirka 12. Jami'an gidan yari sun ce kimanin fursunoni 150 da aka yanke hukuncin kisa a ƙasar Sri Lanka sun tsunduma yajin cin abinci don neman a sauya hukuncin da aka yanke musu zuwa ɗaurin rai da rai. Zanga-zangar tasu na zuwa ne kwana ɗaya bayan da shugaba Gotabaya Rajapaksa ya yi wa wani tsohon ɗan majalisa ahuwa wanda aka yi Allah wadai da shi game da kisan da ya shafi zaɓe.
Masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci da ma ranar baki ɗaya. Sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da Daniel Brown wanda ya haɗa shirin, da kuma injiniyanmu na yanzu. Ni Hanifa Sabir Isa nake muku fatar a yi hutun ƙarshen mako lafiya.